Alitirin ɗin nan ce dai mahukunta a ƙasar Saudi Arabia suka sanar da cewa mazauna ƙasar ne kawai ke da sukunin halartar aikin hajjin bana sanadiyar annobar corona da ta addabi duniya. Hakan dai na nufin cewa babu aikin hajji ga dukkanin bakin alhazai da ke halartar gudanar da wannan muhimmiyar ibada daga sassan duniya baki ɗaya. Kimanin alhazai 100,000 ne ke halartar aikin hajji daga Najeriya kowace shekara. Walau ta hannun hukumomin alhazai na jihohi ko kuma ta hannun kamfanonin da ke shirya tafiye-tafiyen aikin hajji da umara. Alhaji Umar Labaran Ɗanga, shugaban ɗaya daga cikin irin waɗannan kamfanoni a Kano, ya ce matakin na hukumomin Saudi Arabia sanadiyar corona ya jefa harkokinsu cikin rudani.
Tourist travel agency mafi yawanci sun yi first payment ɗinsu ga hukumar alhazai ta ƙasa, wanda miliyoyin kuɗi ne sun je sun bayar. To har yanzu dai ba a san makomar kuɗin ba, ba ma kuɗin ba ne ma tashin hankali halin da mutane za su shiga. Umara ma ba a yi ba, kuma kuɗaɗen tikite na mutane da suka fara yanka, wanda suka yanka tuntunin kuɗaɗen har yanzu ba a dawo da su ba. Kuɗaɗe da aka biya na hotel ba a dawo da su ba, saboda yanayin da aka shiga na matsalar tattalin arziki. Su kansu jiragen suna fama da matsalar tattalin arziki, su kansu kamfanonin Saudiyan da masu hotel ɗin, duk haka ake cikin wannan dai matsalar. Dai har zuwa yanzu kawai dai muna fata gwamnatin tarayya ya kamata ta taimaki yan travel agency, in ba haka ba wasu kuwa za su yi mugun kare wanda ba a san me zai faru ba. Kuma akwai ma'aikata a ƙarƙashinsu waɗanda suke kaiwa da kawowa, ya zama nan ne wajen cinsu da shansu.
A nasu ɓangaren malaman addinin Islama cewa suke batun hanawa ko taƙaita mahalarta aikin hajji saboda yanayin annoba, lamari ne da ke cikin kundin tarihi. A don haka babu abin yi ga maniyata sai dai haƙuri, kamar yadda Malam Muhammad Mustafa Ɗandime yake tsokaci.
In abinda muke jin labari cewa ko yi hajji tun kafin a hana hajji, ko tun kafin lokaci da za a kasa yin aikin hajji, idan muna jin kamar ba gaske bane, to wannan alamun za su nuna mana cewa zai fa iya yiwuwa. Domin a shekaru da dama da suka gabata, idan aka ce ma akwai shekarar da za ta zo, da ranmu da lafiyarmu ba yaki ake ba, babu fada, babu komai, a ce da kai ba za a yi aikin hajji ba, ba za ka iya ɗauka ba, ba za ka yarda ba. To amma yanzu gashi da ranmu da lafiyarmu da kuɗinka ba a yaki. Saboda haka wannan kada ya zama bako a wajen musulmi. Kuma daman abu ne wanda in dai mutum ya karanta tarihi na rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya karanta tarihi na addinin musulunci, al'amari ne wanda zai iya aukuwa. Kawai dai yanzu shawara ga mahajjaci na yanzu, wanda ya bada kuɗi na dashin gata, da kuma wanda bai bayar ba yana shirin ya bayar, to kawai ya hakurkurtar da kansa, Allah bai kira shi a yanzu ba, sai mu yi addu'a Allah ya yi wannan musifar shekara mai zuwa ya kasance ita wannan musifar ta tafi ko mun ji.
Yanzu dai maniyata da sauran 'yan Najeriya na dakon hukumomin kula da aikin hajji a ƙasar kan mataki na gaba game da makomar waɗanda suka fara biyan kuɗaɗensu na aikin hajji. A hannu guda kuma kamfanonin da ke hada-hada a wannan fanni na sauraron tallafi daga gwamnati domin su samu sukunin farfadowa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.